ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka bai ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
ba za ki ga zabai ba zawara da daya ba za ki ganta ta da biyu da uku to kin ga wani yana tsoro daukan wannan nauyin a kansa
duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da ƴaƴana to a hakan ya kai ga wannan bazawarin shi ma ya janye kafa to wasu zaurawan din ma sun maida wannan kaman kasuwanci
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka karbi bakuncin waɗansu zaurawa a ƙasar Kamaru domin nazarin tasirin mutuwa aure ga ma'auratan musamman mata da ƴaƴansu da kuma yadda lamarin ya shafi ci gaban iyali. A yau ma muna tare da Habiba da kuma Maryam da muka zabi ambatansu da suna ɗaya domin yi musu kara a hirarsa da shirin domin iyali. Hajiya Habiba ta bayyana cewa iya saninta ƙananan yara ba sa fuskantar tsanguma kamar iyayensu mata da aurensu ya mutu.
Wannan kan ba zai iya shafan yara ba sai dai idan ga wacce bata kama kai ba. Gurin wacce bata kama kai ba kinga wannan zai iya shafan ƴan adamu za a dinga kallon su wani iri-iri saboda ga abin da mahaifiyarsu take yi a waje. To amma kinga ga wacce ta kama kanta kinga ba za a zarge su da komai ba ko ba za a kalle su da komai ba illa sai da mutunci. Ga wanda je bata kama kanta ba ga abubuwan da take duk ungwanni duk gari ana kallon abin da take kinga duk inda ƴaƴanta suka shiga za su tsarugo. Kin gane.
To malama Hajiya Maryam kake me zaki yaji faɗa dangane da wannan tambayar?
Sai dai idan muka duba muka gani kamar yadda yara ko kuma kamar yadda mahaifiya ko da mahaifi suka rabu kasance zaki ga wani sun rabu ne wato cikin wato mummunan yanayi kasance ko kuma mahaifin yana dukan mahaifiyanta ko kuma mahaifan yara zaki ga nan ne zaka ji ana ce ma yara ai mahaifinka yayi kaza ko kuma mahaifiyanka an yi mata kaza an dake ta to wannan ne dai amma mun da yake ba wannan ta wannan hanya ni kam aka rabu da ni ba kin ga yara na gaskiya ba sa fuskantan wasu matsalolin gaskiya babu ko da a cikin dangi ko kuma a cikin abokane ko a makarantu busu taba dawowa sun ce min dai ga wanda ya musu wani mummunan magana game da
Masha Allah. Hajiya Maryam, akwai wani mataki da kuke ganin cewa hukumomi kamar na misali kasar Kamaru za su iya dauka domin inganta rayuwar zawarawa ko taimakawa waɗanda wato suke sha'awar su sake aure kasancewa kamar mu dauki misali kamar kasar Najeriya wato a shekaru da suka gabata jihar Kano ta dauki nauyin aurar da ɗaruruwan zawarawa ko yin haka zai taimakawa zawarawar su sake wato yin aure.
Ni a gani na abu ne mai kyau ya kamata mu ma wato a nan kasar Kamaru ya zamana manya ko kuma masu hannu da shuni ya zamana su ma su dau irin waɗannan matakai da min dan muka duba muka akwai zaurawa da suka kwashe shekara da shekaru kai sama da goma suna zawarci
sama da 40 ma
to suna nan busu taba yi waɗansu ma busu taba yin aure ba to amma idan kika ga cewa akwai irin kungiya hakan nan wannan kungiyar zai iya taimaka ma wata zaki ga a hada a yi aure a rufa ma juna asiri ina ganin idan suka yi wannan mu ma nan za a iya domin gaskiya a nan kasar Kamaru kungiyoyin da ake da shi anan sai dai na su adashi a je a zauna ne a ci a sha a fito amma cewa na taimaka ma juna kam babu. Muna fatan wato ko kuma na ce kungiyan ko kuma al'umman musamman a nan Duwala kamar yadda muke za su taimaka mana domin ganin cewa an hada kanmu ko kuma an inganta mana rayuwa domin gaskiya wasu suna fitowa ba su da aikin yi ba su da komai to ina ji za a iya samu mafita ko kuma rage zaurawa a abin nan.
To Hajiya Habiba, kasancewa kamar yadda na yi wa Hajiya Maryam wannan tambayar din da kike gani gwamnati tana iya ta dau wannan mataki kamar
to anan za iya aye amma sai an wato hada komiti ko kuma wata kungiya saboda idan kika duba zaki ga babu musumai da dama kamar da akwai a Najeriya to shi yasa kike ga irin wannan abin za a iya samu a can to amma anan idan an ce za a yi sai da bakin sarakuna da san sauran manyan masu fada a ji musulmai wanda su ne ya kamata a ce za su iya hada wannan babban committee ko kuma wata kungiya na taimakawa wa zawarawa domin su fita cikin wannan hali wannan kuncin da shika shiga to kin ga za a iya fidda su game da wannan kungiyar kin ga a taimaka musu a hada auratayya saboda za ki ga wasu suna neman aura amma ba su san hanyar da za su bi ba to kin ga ta wannan hanyar zai iya rufa ma zawarawa asiri a hada a gaskiya ni kam na jinjina kamar yadda kika fada a Kano aka hada aka yi musu aure gaskiya na jinjina wannan mataki ne mai kyau gaskiya kamu ma muna goyon bayan da za iya a hada irin wannan abin a nan kasar Kamaru gaskiya da mutane da dama ko in ce mata yara kanana da iyaye dukkanin su za su ji dadi saboda aure abu ne mai kyau a rufin asiri ne yau an jin duk zawarawa din sun samu aure gaskiya abu ne mai kyau su kansu ma za su ji dadi
Hajiya Maryam shawara da zaki ya ki ba wa wato ɗan uwanki zawarawa a yau kasancewa yanayin da kuka bayar akwai waɗanda suke kamun kai akwai waɗanda ba su kamun kai akwai waɗanda suka shiga halin haula'i
eh shawaran da zan bayar kamar yadda ƴar uwa Hajiya Habiba ta bayar ne ya kamata mu dinga kamun kai domin ba abin da yafi kamun kai mace sai da kamun kai kuma da sana'o'i idan kana sana'a ba abin da zai rufe maka idanu a nan duniya domin duk abin da wani namiji zai baka wallahi ba zai taba baka ma abin da kake so ba sai domin a kodo shi idan ya baka yau idan ya baki jaka 100 zaki buƙaci 150 haka gobe idan ya baki 150 zaki buƙaci 100
musamman idan kana da yara
yawa to shine idan kika dogara kuma da Allah duk abin da zaki ki dogara da Allah ki nuna cewa ke fa abin duniya bai rufe miki idanu ke fa abin duniya ba shi bane a gabanki me a gabanki tsoron Allah da kuma abin da yake gabanki kamar na sungulloli musamman ma sabgogin yaranki shine nake gani idan kika yi sa wannan a gaba idan muka saka a gaba wallahi ba abin da zai tsole mana ido kuma duk ranan da aka ce kakana wani lokacin tana gaya mana cewa mace duk wato ranan da aka haife ki ranan aka yi mijinki ko da namiji 10 zaki aura to wannan miji an riga Allah ya riga ya rubuta daidai iya wato mazajin da zaki aura to a wannan lokacin zaki ga namijin Allah zai saukar miki da aure da kuma mijin da irin namijin da kike so da zai rike ki tare da ƴaƴanki baki daya ni dai shawaran da zan ba su kenan
Hajiya Habiba akwai dan shawaran da ke ma zaki ya ki bada kafin mu rufe wannan bayyan
to shawaran da zan bayar wa zawarawa bai wuce ni na ba su shawaran kamun kai ba na farko kamun kai yafi komai a duniya saboda ko baki da shi ya kamata a ce kin kama kai ki kin dogara ga yadda Allah subhanahu wataala ya tsayar da ke saboda Allah bai dora wa bawansa abin da yafi karfin sa duk yanda Allah yin duk yanda kika tsinci kanki to Allah ne sanya ki a kan wannan to ya kamata a ce ki rike kanki ki dogara ga Allah Allah zai samar miki da mafita na biyu kuma shawaran da zan bayar ya kamata a ce mata ku rike sana'o'i saboda kaucewa waɗannan miyagun mutane da wanda suke zuwa lalata muku rayuwa daga ko har kan ƴaƴanku saboda zaki ga cewa wani ma zai lalata kan bazawarin ya sa annabi ya koma kan ƴarta na cikin ta to kin ga an yi biyu babu to ni shawaran da zan ba wa mata kenan musamman zawarawa ku rike kanku na farko na biyu kuma ku rike sana'o'in hannu ko kuma waɗansu kasuwanni makamancin haka
inda zamu dasa aya kenan kan wannan batu da fatan zawarawa ba kasar kamar kadai ba amma dukan inda suke a nahiyar Afirka za su samu tallafi da goyon baya da suke bukata domin samar da kyakkyawan yanayi ga yaran da ke gaban su muna godiya ga Mariya da Habiba da suka bakunci shirin da kuma wakiliyarmu Maimunatu Sado da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu koma kan batun ƴancin mata da ake ci gaba da samun rashin fahimta a kai tsakanin al'umma yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza